بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ينهود مثل مدنا يمتم رانا الله بكيبة جديدة شاءكو بيت الشوال هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بشكرا دمي قيدة بريه قيدة تلاتين بدين جديدة شاءتها بيت سبتمبر شكرا تدمي جديدة شاءتها وانا نمشيني كسب نعشرين بشدة ببتكين جيران جيد تفسير القرآن من الجنة وبدأ إن شاء الله تعالى zama ainihin cigaba da su bayan tsawon lokaci da aka ainihin wato tsaya. Hakikanin al'amari, ɗan uwa mai kallo da saurare, musamman ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, wannan tafsirin da kake saurare da kallo na lamba 26 mun fara shi ne ainihin wato a masallacin markazin salafiya da ke Madrid a cikin wada a cikin kusan shekara 2 ko 3 da suka gabata. Bana saboda sauye-sauye da suka faru na kasantuwar mintaye a wannan makaranta ta Madarin Hadisi Salafiya, ya zama akwai tafsiri asali na ɗaliban makarantar wanda littafin Ummatut Tafsir ne muke karanta, wanda Ahmad Shakir ne tahqiqi da ikhtisarin Ibn Kathir. Kasantuwar Allah Madaukakin Sarki ya kawo mu bayan sallah, azumi ya wuce, za mu ci gaba da tafsiri a wannan makaranta tamu insha Allah ta'ala. To sai muke ganin wancan tafsiri na cikin wada, wanda kasantuwar muna yin tafsiri a nan da la'asar da watan azumi, sai muka ɗauke wancan tafsiri sai aka ci gaba da karatun Bukhari. In Allah ya so, muna fatan haka tsarin zai ci gaba. Ya zama duk shekara da safe a wannan wuri za mu karatun sifir sura, wato darussa dangane da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da la'asar kuma ni tafsirin Alqur'ani mai girma, sannan kuma da dare sai mu karatun hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin Sahih al-Bukhari a cikin wada. Dan haka sai muke ganin wancan tafsiri da muka fara shi muka mishi goguwar muƙaddima kusan kasusuwa guda 10 a wancan lokaci. Ya cancanta a ci gaba da yadda aka fara shi, yadda ɗin ake yin shi ko shi ne majabaƙi da jabaƙi, in zo in fassara da gargadon abin da ya sauƙaƙa da harshen Hausa, sannan sai in jujuyi da kitafan tafsiri kamar tafsirin Ibn Kathirin da tafsirin Qurtubi da tafsirin Adwa'ul Bayani na Shinkiti da tafsirin Safwatut Tafasir ta ainihin wato Saboni da makamantan tafsirai ire-iren waɗannan, wajen ɗauko mana wasu fa'idoji dangane da tafsirin da kuma fa'idoji dangane da wasu hukunce-hukunce na aqida ko na fiqh ko tarihi ko makamantan haka, wanda dama in ka je ka bibiyi shimfiɗar da muka wannan tafsirin duk mun alƙawaranta haka. Kuma muna fatan Allah ya taimake mu akan a bisa wannan tsarin, Allah ya taimaka mana wajen ci gaba da ainihin haka ɗin. A wancan lokaci mun karanta aya ta 34 ne cikin suratul Baqara zuwa ainihin wato aya ta 39. Na haka nake son ɗan ɗanɗano mana kaɗan daga cikin kafiyar ɗin kai tsaye, mu ji ainihin wato har iya inda aka kai da ikon Allah, kamar minti 5 zuwa minti 10. To daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da tafsirin a bisa salon da muka ɗauko shi in Allah ya so. Muna fatan Allah Madaukakin Sarki ya taimake mu. Don haka a wannan makaranta ta Madarul Hadis, dai ranar Asabar da Lahadi, ƙarfe 4:30 zuwa ƙarfe 6 na yamma, insha Allah za mu rinƙa yin imma tafsiri imma karatun hadisi. Shi wannan tafsiri shi ne wanda ka ji yanzu mun yi bayani, ko dai ya kasance a wurin Asabar ko ya kasance a wurin Lahadi, da gargadon yadda ta fama. Shi kuma Sahihu Muslim za a yi ɗaya ranar, idan an yi tafsiri Asabar to za a yi Muslim Lahadi, idan an yi Muslim Lahadi to za a yi tafsiri ranar Asabar. Saboda waɗansu dalilai ne da za mu iya tsaya da kowane rana, da don haka duk wanda za ka taho wurin karatu sai ka rinƙa tahowa da tafsirinka wato Alƙur'aninka,
sannan da nake fito da littafin ka mujallabi na farko na musulmi idan kuma musulmi ya gaba na kwado ne tun farko shi ke karfe shi Allah ya amma tsirin da wanda aidin ya tura mu cikin yana tsiran a cikin shi ne tsirin ibnu kathirin insha Allah ta'ala muna ma ta samun taimako a karkashin sahihi tsirin ibnu kathirin na mustafa al-adawi al-muslim insha Allah ta'ala waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da tsarin karatu amma game da karatun sahihi muslim to muna ainihin wato gayyatar al'ummar musulmi a ranar asabar ta sama wadda ita ce za ta daidai da 26 ga ainihin wato wata na shawwal da muke ciki daidai da 24 ga watan satumba da muke ciki a wannan makarantar ta mu karfe 9 na safe za a gabatar da ainihin wato muqaddima dangane da karatun sahihi muslim a inda insha Allah ta'ala za mu bayanai kamar haka bayani dangane da muhimmancin karantawa da karantar da sunna da kuma aiki da ita da kuma bayani dangane da shi kanshi littafin imam muslim wato sahihi muslim da kuma insha Allah ta'ala bayani dangane da yadda tarihin imam muslim din yake da kuma tsarin karatun da zamu bi in Allah ya so wadannan su ne bayanan da muka so mu gabatar da jama'a insha Allah ta'ala a yanzu bari mu yi abin da Bahaushe yake cewa tuna bawa shi ne roƙo yayyaye kuma abin tafiya bari ku ɗan ji inda aka ainihin kwana a tafsirin a bara insha Allah ta'ala wadda wannan za ta ba mu kyakkyawar dama ta ɗorawa akan ainihin wato inda za a cika ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka
Ya hanyoyin ba da makaranta idan yana da planta ba, Allah ya rage kankan ya bayyana darajar adamu da shi da ra'ayin shi. Kuma yi ne kawai farko ita ce hanyar ba su ilimi da kuma jinsi ta su kawai don ilimi a kan mai zaure. Yanayi na nuna ɗan adam darajar da Allah ya ba shi tana tabbata ne kaɗai idan ya yi ilimi. Na biyu Allah ya ɗauka cikin farko ya karra ma ɗan adam da su jalantar da su a bisa ainihin dukkanin halittu da suke ainihin bayan ƙasa. Wannan karamar ce ita ma. Rajiran biyar waɗannan ayoyi Allah na ɗaukakin sarki ne bayyana mana irin karrama yana da ne ya ɗauki hanya ga Adamu da ƴaƴan su hanya ɗaukaka su da daraja su yayin da Allah na ɗaukakin sarki ya ɗauki mahaifin su Adam ya mai da su al-ibnar da za a yi Allah na ɗaukakin sarki su bi ba. Kamar yadda Allah na ɗaukakin sarki ya ɗauki Ka'aba kamar al-ibnar da ake wa Allah su bi da ake fuskantarta. Wannan daraja ce da ta ana daina daraja ba. Daraja ce. To a waɗannan wurin yin ayoyi ya mutu inda Allah na ɗaga sosai su yi wa umarni da mura'iku in sun ta ake su bi da su su bi da ga Adam. Kuma ita wannan su bi da ga Adam su bi da ce ta gaskiya ta mutum ta ce da kuma tabbatar da cewa shi ɗin al-ibla ce daga cikin al-ibnolin da ainihin ake fuskanta Allah ta hanyar shi. Allah ya ce inna min malaikati tusjudu li adam hatta taqulu ya mala bari inna malaikati ya shine lokacin da muka ce malaiku tusjudu li adam tusjudu ga ayyuhu adam hatta da mun ce tusjudu ga ki annabi adam illa ibnisa sai ne ibnis aba yaki ya takbara ya yi kai ya kana min al-qasirin dan hin da ya kanke daga cikin kafirai da Allah ya rubuta cikin shi. Allah yake ya kunna ya Adam sun anta ya zai kan jannata sai ka ce da ya ce Adam yanzu da ya kaga an kare mu din ka da mun da kai da ainihin ya ce mun karka ce da yawan mu din jannata ko kula min ku ragaban ku ci duk abin da kuke so ne daga cikin gidan mu jannata cikin rabata.
وكذبوا بآياتنا سكت أن يتعالوا منه أولئك
أصحاب النار ولم يصيروا إلى المتع هم فيها خالدون إذا سشب وتركم أحداث زمن جند من أجل المتع الله بركة سيتي تيعي jama'a waɗannan su ne karatu waɗannan ayoyi da kuma ainihin fassarori wannan da muka bayar sama-sama dangane da jerin biyar waɗannan ayoyi idan Allah Maɗaukakin Sarki ya kai mu karatu na gaba za mu bayar mu rayuwar waɗannan ayoyi mu zo mu ainihin sarfasa maganganu dangane da su da kuma fitar da rubuce-rubuce kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mana albarka abin da muka karanta da abin da muka fassara
to jama'a kamar da kuka ji na faɗi insha Allah anan ne muka saurara a tafsirin mu da ya gabata na ainihin alqur'ani mai girma na waɗannan ainihin wato ayoyi insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari a yadda kuka ji a cikin wannan cassette mun karanta waɗannan ayoyi kuma mun fassara su ainihin sama-sama tuna daga ciki wanda da yaje ya samu wannan cassette din ya ji shi za ku ga ainihin wato irin uslubin da muke bi na tafsirin kamar yadda kaga muna bin irin tafsirin da muka ainihin wato rinka yi a cikin watan azumi muna daukar ayoyin ne daya bayan daya muna karanta su kuma muna tattauna su a hankali har zuwa lokacin da kowace aya za mu mata fassara da gurgurdan irin yadda ya dace anan daga cikin abubuwan da ainihin wato Ibn Kathir yake fadi a bisa lakhasawar da shi Mustafa al-Adawi yake cewa wa hadhihi karamatun azimatun min Allah ta'ala li Adam imtanna biha ala dhurriyyati haythu akhbara annahu ta'ala amara al-mala'ikata bis-sujudi li Adam wato wannan aya da Allah madaukakin sarki yake bayani dangane da annabi Adam alayhi salatu wassalam da umarnin da yawa mala'iku su mishi sujuda sai taurin kai da Iblis yayi malai yace wannan girmamawa ce mai girma da Allah madaukakin sarki wa Adam da shi da ainihin zurriyar shi a yanda ya umarci mala'iku su mishi sujuda wa qaddalla ala dhalika ahadithu aidan kaseera minha hadithu shafa'a almutaqaddim hadisai ma sun zo sun fassara waɗannan ayoyi na daga cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai hadisu shafa'a hadisin da aka yi bayanin irin yadda annabawa da manzanni a ranar alkiyama za su ringa ainihin umarnin al'umma da cewa su tafi wurin Adamu su nemi ai wato su tafi wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin neman ceto to a farko su kan je wurin annabi Adam ne in sun je wurin annabi Adam ya nuna musu cewa ba shi da iko akan ainihin ceto din wa hadisu Musa da kuma hadisin annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yake cewa rabbi arini adama alladhi akhrajana wa nafsuhu min aljanna inda annabi Musa yake cewa Allah ya ubangiji ka nuna mini Adam din nan da ya fitar da mu ya kuma fitar da kanshi daga ainihin aljanna falamma jitama'a bihi inda annabi Musa ya hadu da Adam qala sai yace anta adamu alladhi khalaqahu Allah bi yadihi kai ne Adam da Allah ya halitta da hannun shi wa nafakha fihi min ruhihi wa asjada lahu malaikatahu Allah madaukakin sarki ya hura mishi rai sannan kuma ya umarci mala'iku da su mishi sujuda mahallin shahid kenan kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da cewa mala'iku su yi wa Adam sujuda kuma suka yi hadisi ma gashi ya tabbatar da wannan abinda malai yake kokarin tabbatar mana kenan wannan ainihin hadisi yana nan da wannan lafazi da kaje shi الامام ابو داود ne fitar da shi da isnadi ainihin sahihi haka bukhari da muslim man sun ruwaito shi da ainihin makamancin wannan lafazin qala wa dhakara alhadith kama sayati insha Allah lamma amara almalaikata bisujudi li adam dakhala iblis fi khitabihi lokacin da Allah ya umarci ainihin wato malaiku su yi wa adam sujuda sai ga iblis ya shigo ainihin wato cikin wannan zance wanda bai shafe shi ba umarni ne Allah ya bai wa mala'iku su yi sujuda sai ga iblis katsayayi katsalandan da annahu lam yakun min unsurihim shi dai na farko ba daga cikin halittarsu yake ba shi ba mala'ika bane illa annahu qad kana qad tashabbaha bihim sai dai ya ainihin wato shiga irin tasu wata wasama bi af'alihim sannan kuma ya kwaikwayi irin ayyukansu ya shiga cikin mala'iku yana ibada فلهذا دخل في الخطاب لهم دن هكا وجن عمرنين سيدا مشيما ياشبا وأما وظمى سيأكا ذرجيش في مخالفة الأمر سبو دسابا ونن عمرنين وسنستنبط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ابن كثير يجي تشنغ بأن أنجي تفسير وتعايا تهمسن أجكن سورة الكهف عند الله يكي تيوى ملائكوس كي سجودا باكي تيا سيدي إبليس شيا كسن تيدا جتكن أيني واتو الجنون سيي فاسق أنجي واتو يتورن كيدا بن أمرنون أبنججنش. سنة الله يجي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم. kunga wannan biyayyar idan ainihin waɗannan mala'iku suka yi sujuda da su da iblis in sun mutu sun yi wa Allah ba'a ne, amma ita sujudar kuma fa sun yi wa ainihin Adam ne, to umarni ne na Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah yake umarnin ɗa da ya bi iyaye ya kyautata wa iyaye, idan ya bi iyaye ya kyautata wa iyaye to Allah ya yi wa ɗa'a. Ina fata an gane. Akramallahu Adam, Allah madaukakin sarki girmama Adam, an asjada lahu malaikatahu, da ya sanya ainihin mala'ikun shi suka yi mishi sujuda. Wa qala ba'dun nas, wasu malamai suka ce kana hadha sujudu tahiyya wa salamin wa ikram, wannan sujuda sujuda ce ta ainihin wato gaisuwa da kuma ainihin wato mutuntawa ga annabi Adam. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah da yake bada labarin annabi Yusuf da iyayen shi sai ya ce warafa abawaihi 'anil 'arshi 'alal 'arshi, annabi Yusuf ya dago iyayen shi ainihin wato zuwa ga gadon sarauta da yake kai. Wa kharru lahu sujjada, suka ainihin fadi suka yi mishi sujuda. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa, sai annabi Yusuf ya ce ya baba kaga wannan shine fassarar mafarki na wanda ne tunda dadewa, kaga Allah ya tabbatar da shi. Yanzu wannan sujuda da ainihin wato iyayen annabi Yusuf suka yi mishi, kana jin irin sujuda ce da bawa yake wa Allah mahalicci? A sujuda ce ta gaisuwa. Ina fata an gane. Wa kad kana hadha mashru'an fil umam al madiya, irin wannan ainihin wato sujuda Allah ya sa wani ya fadi yayin wani sujuda, to tabbataccen abu ne a cikin dokoki na annabawa da suka gabata. Walakinahu nuskha fi millatina, sai dai an share wannan a cikin addinin mu na musulunci. Qala Mu'adh, ina ma zana an share wannan, da wani sahabi mai suna Mu'adh dan Jabal yace qadimtu Sham fara'aytuhum yasjuduna li asaqifahum asaqifatihim wa ulama'ihim. Mu'adh yace lokacin da na isa kasar Sham sai na ga manyan mutane gwaraza sadaukai da malamai ane musu ainihin wato sujuda. Fa anta ya rasulullahi ahqqu an yusjada laka, ya kai manzon Allah sai naga kai ne ka fi cancantar da ai maka sujuda. To abin da ya faru, annabi yana ainihin wato Madina, Mu'adh ya dawo sai suka hadu akan hanya, sai Mu'adh ya fadi sai ya mishi ainihin wato sujuda, ya duka wajen gaishe shi. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi tsawa, me yasa zakai haka? Sai ce ai na je na ga manyan gari da ainihin malamai ake wa irin wannan, sai na ga mu kuma babu wani wanda ya fi ka daraja. Wa qala sayyidun za Allah yace la, yace ba daidai bane. Law kuntu amiran basharan an yasjuda li basharin, da a ce zan umarci wani mutum yayi wa wani mutumin sujuda, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alayha, da mace na umarta da tewa ainihin wato mijinta sujuda saboda girman ainihin wato haƙƙin shi akanta. Ina fata an gane. Wannan hadisi sahihi, hadisi ne wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, haka nan al-Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito shi. Da wannan hadisi zaka gane cewa to a ƙarƙashin wannan bai halatta wani ya durƙusa ko ya duka ko ya rufuna ko ya sunkuyar da kai a wajen gaisuwa ba a cikin wannan ainihin addinin namu, musamman a irin yadda har yanzu ake samun wasu waɗanda suke rikida da sunan malanta, suna ɗibo ire-iren waɗannan dalilan, suna cewa ai gashi Allah ya umarci mala'iku su sujuda ga Adam, sai a ce gaskiya ne, amma cewa kai Allah ya umarci mala'iku, kai yanzu wane ne ya umarce ka kai sujuda ga wani dan Adam din? Na biyu, ai ga iyayen annabi Yusuf sun yi mishi sujuda, sai a ce mishi wannan dalili ne akan ɗa yayi sujuda ya durƙusa ya gaida iyaye, sai ka ji malami ya ce, sai a ce to amma dubi ayar, iyayen ne suka durƙusa suka gaida shi dan, dan haka in haka ne kenan wannan ayar, in dai ita ce hujja to ku iyaye sai ku rinka dukawa kuna gaida ainihin iyaye. inda ita ce hujja. Ina fatar an gane. Wa qala qatada fi qawlihi ta'ala, qatada da yayi fassara magana Allah da Allah yake cewa fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, dukkan mala'iku suka yi sujuda baki daya sai iblis yaki ya girman kai ya kasance daga cikin kafirai. Hasada aduwallahi iblis adam, makiyin Allah iblis ya hasada ga annabi adam alayhi salatu wassalam alama atahu Allah min al-karama, saboda girmamawa da Allah ya wa adam. Wa qala, sai yace ana nariyun wa hadha tini, ni da wuta aka halice ni, wannan kuwa da yunku aka halice shi. Wa kana bad'u dhunubi al-kibru, malan kata da yace dan haka zunubin farko da aka fara yi shine girman kai. Istakbara aduwallahi an yasjuda li adam, makiyin Allah iblis ya girman kai daga ya sujuda ga ainihin adam alayhi salatu wassalam. Jama'a kun ji, kamar yadda wannan malami cikin tabi'i yake cewa zunubin farko da aka fara saban Allah da shi shine girman kai. Qultu, malam yace wa qad sabata fi sahihi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda duk ya kasance akwai girman kai a zuciyar shi daidai da kwayar komayya, wato kwayar hatsi mafi kankanta, in har akwai girman kai a zuciyar wani, to wani din ba zai shiga ainihin aljanna ba. Wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi. Wa qad kana fi qalbi iblis min al-kibr wal-kufr wal-inab maqtaba tarduhu wa ib'aduhu an janab ar-rahmani wa hadarat al-quds. Haqiqa iblis yana da girman kai a zuciyar shi da kafirci da tsaurin ido, wanda waɗannan suka hukunta Allah ya kore shi kuma ya nisanta shi daga ainihin sashi na rahama da kuma ainihin wurin Allah mai tsarki. Wa qawluhu, madana da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kana min al-kafirina ya'ni min al-asina, iblis ya kasance daga cikin kafirai masu saban Allah. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, al-Imam Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa ابتدى الله خلق ابليس على الكفر والضلاله, الله مدوكين سركي يا فاره حلتر ابليس اينهم واتو ابيسا كافرتي دبتا وعمل بعمل الملائكه, اما كما سي داو ينا ايكا ايرن ملائكو يو اما سي كما يبركي ده يكوما ده اصلي فسيره الله الى ما ابتدى هو عليه من خلقه من الكفر, سي الله يكوما ده شي اصلي شي ده يفارين شي اكن شي ني نا كافرتي. Wato idan Allah ya nufi mutum sai ya ainihin hadu da azabar Allah a ranar lahira saboda kafirci, yana kafirci sai musulunta, yana nena musulunci kuma sai sake dawowa ya sake koma ya kafirci, domin dai alƙawarin Allah da Allah ya kaddara akan shi ya tabbata. Qala Allah ta'ala, Allah yace wa kana min al-kafirina, qala ba'd al-mu'arridina wa kana min al-kafirina ay sara min al-kafirina بسبب امتناعه, wato sai ya wayi gari ya zama daga cikin kafirai saboda kin yin sujuda. Amma da farko kaga yana daga cikin salihan bayi ne da ke tare da mala'iku suna bautar Allah, amma wannan taurin kai da girman kai da yayi to shine abin da ya halakar da shi. Allah ya kiyaye. Allah yake cewa ukunna ya adam iskun anta wa zawjukal janna, sai muka ce ya kai adam da kai da matarka ku zauni aljanna. Yanzu aljanna ta zama babu sauran tashin hankali, domin da duk da tsaron da aljanna take da shi iblis ya samu damar ketota, to yanzu iblis ya yi danyen aiki wanda ya ja an tsine mishi albarka Allah an ce shi. Dan haka yanzu annabi adam aljanna ta tabbata gare shi da shi da matar shi, to sai kuma dokoki, domin duk lokacin da kwanciyar hankali ta samu to sai bin dokar Allah. To sai Allah ya ce wa kula minha ragadan, ku ci duk abin da kuke so a gidan aljanna, kuma ta duk inda kuke so, haisu shi ituma duk abin da kuka so, ta duk yadda kuka so kuma ku ci wannan abu. Amma daga cikin dokokin su ne wala taqraba hadhihi shajara, kar ku sake ku kusanci wannan bishiyar. Allah ya ayyana musu wannan bishiya wanda yake hakikanin al'amari, jama'a yana daga cikin kuskure kokarin fassara wannan bishiyar kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ringa kokarin yi. Hakikanin al'amari a cikin alqur'ani Allah bai bayyana mana wannan bishiyar ba, saboda babu wata alaka lallai sai mun san cewa wace irin bishiya ce. A cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bayyana ba, to duk abin da kaga Allah da annabi ba su bayyana a cikin alqur'ani ba, kai hakuri ka bar shi a rufe kamar yadda ainihin aka bar shi abinda Allah yake ce musu wala taqraba hadhihi shajara amma kun ga bishiyar nan kar ku ainihin wato kusance ta fatakuna min az-zalimin domin in kuka kusance ta sai ku zama daga cikin az-zalimi fa zallahu mash-shaytanu anha sai shaydan ya dauke hankalin su daga ita ma'ana sai suka bibi bishiyoyi suna ta ci daga nan har sai wannan bishiya sai ta rike musu wasu fada ka bakai sai suka waye gari shaydan ya ainihin wato ja hankalin su yana kokarin nuna musu muhimmancin cin wannan bishiya kamar yadda a cikin wasu wurare waɗanda zamu zo mu karanta cikin arafi da sauran ayoyi ko kuma surori da suka kawo wannan kissa zamu ga inda Allah madaukakin sarki yake cewa waqasama lahumma inni lakum waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighuru ya rude su ya musu rantsuwa da Allah cewa nasiha yake musu a wani wuri yake cewa hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla adam bana nuna maka bishiyar da in kaci zaka dawama kuma ka samu mulkin da ba zai ainihin kare ba wadannan na daga cikin kalmomin da hayyo ake rudaddan adab ba duk wani matashi ko wata matashiya da kaga an shigar da shi cikin cultism ko an shigar da shi wata hanya ta tsafe-tsafe da makamantarsu ko fashi da makami shine ana son a nuna mishi wata rayuwa ne mai dadi wanda ita wannan rayuwa tana da saukin a same ta amma kuma tana da dawama dan haka ne har sai yanzu annabi adam ma ba mun da haka ainihin aka rude shi bana nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawama ba ba mutuwa sannan bana nuna maka bishiyar da in ka ci ta zaka samu mulki mulki na dindindin ba duk dan adam baya son rabuwa da mulki in ya same shi duk dan adam baya son ainihin wato mutuwa sai wadanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake zukatansu da kyawawan ayyuka nagari wadanda suka san cewa suna da kyakkyawan guzuri da suka aika da shi lahira dan haka bata ba su tsoron su ji Allah madaukakin sarki ba musa to Allah madaukakin sarki yake cewa fa azallahu mash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna hbutu ba'dukum li ba'din aduwwun sai ainihin wato shaydan ya fitar da su daga wannan aljanna da suke cikin ta amma ka saurari wani wuri inda Allah yake siffanta wannan aljanna ne yake cewa inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha yace ya adam sai kai hankali aljanna tana da dadin zama babu yunwa a ciki babu kishirwa rana bata taba ka sanyi baya taba ka babu wahala duk mai gidan da za a lamince mishi irin wannan jama'a ba mata hudu ban aka ce mata dubu zai iya yi ba ce fane ba dauke wuta ba dauke ruwa babu sayan komai a ce kai ka zauna wadannan ne daga cikin sifofin aljanna wa annaka la tazma'u fiha wala tabha babu kishirwa a ciki babu kaza babu kaza babu kaza Allah madaukakin sarki yana ta nuna wa annabi Adam yadda falala aljanna take yana nuna mishi kuma hadarin a taho a zauna a duniya da kuma irin wahalhalun da za su kare akan shi a halin da ita Hawwa tana cikin gida dan haka da ya tashi mishi wannan maganar shi kadai ya kira inna laka alla tajua fiha wala tara wa annaka la tadma'u fiha wala tabha domin ita dai mace tana cikin gida duk yadda za a kawo mata dole a kawo mata in ba a kawo mata ba za ta bar gidan barin gidan ku shine ta rabu da mijin za ta fita zauna da wanda zai iya kawo mata so da haka kaga wahala idan ta faru a gida tana karewa akan mai gida ne dan haka shi mai gida ake gargadi to amma ina wa qulna hadatu ba'dukum li ba'din adun sai Allah ya ce shikenan sai ku sako kasa sashin ku na gaba da sashi Iblis na gaba da Adam da zuriyarsa Adam da zuriyarsa su ma su yi gaba da ainihin Iblis da shi da tashi zuriyar wannan shine hasilin abin da zai faru idan gaba ta faro daga asali idan ba ta katsantsan aka bada ma sai ta kai gare shi to ta katsantsan ko shine bambancin da aka samu daga asali idan za a dinke shi akan yayaye to shikenan gaba ta kankare idan za a samu Iblis ya daina kafirci to gaba za ta kare tsakanin shi da Adamu da zuriyar shi in kuwa Iblis da zuriyar shi ba za su daina kafirci da kyauta ba gaba ba za ta kare ba dan yake Allah madaukakin sarki ya san haka ba za ta taba yiwa ba ya zama baki ɗaya zuriyar Iblis su yi gari su zama salihan bayi su daina kafirci su daina batar da ƴaƴan Adamu dan haka Allah madaukakin sarki kullun gargadi yake wa Adamu da ainihin wato da'in shi inna hadha aduwwun laka inna hadha aduwwun laka inna shaytana lakum aduwwa fattakhidhuhu aduwwa shaytan makiyinku ne lallai ku tabbatar da cewa ku rike shi a matsayin makiyi Allah madaukakin sarki ya kiyaye walakum fil ardi mustaqarr Allah yace kasa ita ce matabbatar ku yanzu ba aljanna ba amma da farko al'amari ya fara aljanna ake ciki amma yanzu duniya ta koma ita ce matabbata wa mata'ul ilahin nan ne za ku zauna ku ji dadi ku mora rayuwa har zuwa dan wani lokaci yaqulu Allah ta'ala ikhbaran amma akrama bihi adam innahu amara almalaika bisujudi fasajadu illa iblis wa annahu abaha lahu aljanna يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا واتو الله ينا بيو أينين واتو آدم العباري چي واتو باين بي أمر چي ملائكو سكي سجودا سكي كمتن سيدي إبليس سيدة بطة چي وإبليس مكين أما كما دا الجنة نان آدم يزونا دا شيد زروية شي سيچ أبن دا سكيسو كما سند سكيسو أما يلنك ينا تاكاس أنسان دا إبليس mana yace wa qad ikhtalafa fil jannati allati uskinaha adamu wa hiya ahiya fis samai aw fil ardi shin aljanna da annabi adam ya zauna a ciki wanda asali a ciki aka halicce shi a ciki aka halicci matan shi a ciki ne duk aka yi waccan gwagwarmaya shin wannan aljanna anan duniya ne take ko kuwa tana can sama ne malamai suka yi maganganu fal aktharuna ala al awwal wasu yawancin malamai suka ce wannan aljanna a sama take واما قوله لا تقرب هذه الشجره فهو اختيار من الله تعالى وامتحان لادم dangane da ainihin wato maganar da Allah madaukakin sarki yake cewa annabi adam kar ku sake ku kusanci wannan bishiyar wannan ikhtibar min Allah ta'ala jarabawa ce Allah yake wa annabi adam wamtihan liadam jarabawa ce Allah yake wa annabi adam a gwada a ga adam zai iya hakuri kabiba a ce maka duk matan da suke duniyan nan ya halatta ka aure su sai aka ce banda kaza banda kaza banda kaza sai aka lissafa waɗanda ba su halatta ba sai a lissafa maka a ce banda kaza banda kaza banda kaza bayan haka komai ya halatta ka ci banda kaza ya halatta komai ka sha wannan menene jarabawa ce ka dubi yadda aljanna take mu da ba mu ganta ba ba mu taɓa shigar ta ba labarin ta muke ji a cikin alqur'ani amma ka dubi duk fatin ta sai a ce komai ya halatta amma abu ɗaya ne farkaci kaga wannan jarabawa ce to sai shedan ya zo ya kawata maka wannan abu ɗayan ya nuna maka yafi kowanne dadi yafi kuma kowanne biyan bukata kuma duk abin da kake nema zaka samu ta hanyar wannan haka wannan rayuwar ma take sai kaga ga sunan Allah madaukakin sarki ya halatta maka ka aure mace amma sai ga madadin ka aure ta neman ta kake da zina Allah madaukakin sarki ya halatta maka ka cika ba ka cika ba ka cika ba sai ga abinda bai halatta ba shine yake baka sha'awa wannan yana daga cikin fitina da ainihin wato iblis da zurriyar shi shedanu suke sanya ainihin adamu da ya'yan shi malam ya sake cewa wa qad ikhtalafa fi hadhihi ash-shajara ma hiya wannan bishiyar an yi sabani wace bishiya ce fa qila ash-shajaratu allati hiya ad anha adam hiya al-karam wasu suka ce bishiyar inabi ce inabi wa taz'umu yahud انها الحنطه يهودا ku cewa suke wai alkama ce qala al-imam al-allamah abu ja'far ibn jarir rahimahullah was-sawab fi dhalika an yuqala inna allah sana'uhu inna allah jalla azza jalla wa azza sana'uhu naha adam wa zawjatahu an akala shajaratin bi ainiha min ashjar al-janna duna sa'iri ashjarha fa akala minha abin da yafi dacewa shine a ce lallai dai allah daga cikin bishiyoyin aljanna ya ware wata bishiya ya ce wa adam da matan shi hawwa'u kasu ci iya abin da za mu iya imani da shi kenan wala inna indana bi ayi shajaratin kanat ala ta'in babu da wani ilimi akan cewa wacce bishiya ce keke da keke bi anna allah lam yaba li ibadihi dalilan ala zalika fil qur'an wala fi sunnati sahiha saboda allah bai aje wa bayin shi wata hujja wanda za su iya gane wannan ainihin bishiya ba ko a qur'ani ko a sunna na kamar yadda muka fadi a baya sai a tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar shine bishiya ce Allah ya umarci Adamu da cewa kada ya sake ya ainihin kusanci wannan bishiya shi da matan shi
amma alkama ce da dino ne ina dine mecece sai ka ce wallahi a'lam ba lallai bane sai ka ainihin san wannan bishiyar to wannan na daga abubuwan da kullum muke ta fadakar da jama'a dangane da tafsirin alqur'ani abin da Allah madaukakin sarki ya bar shi arife kai ma ka bar shi arife abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana ka bar shi a bayyana iya kuma abin da Allah ya bayyana isharar da nake akan wannan magana kamar yadda kake samun wasu masu tafsiri suna kokarin sai sun kwakulo wata bishiya ce nan a halin Allah ya rufe wani lokacin kuma Allah ya bayyana sunan abu sai kuma su yi ta neman sai sun bayyana cewa ba wannan ne sunan shi ba ko ya bayyana matsayin abu sai su bayyana ba wannan ne matsayin ba dauki misalai akan waɗannan misalin farko shine Allah madaukakin sarki ya bayyana sunan annabi Nuhu a cikin alqur'ani da Nuhu inna arsalna nuhan ila qaumi haka qur'ani ya kira shi a ko ina ba inda qur'ani ya kira shi da abdul gaffar haka in ka karanta hadisai ingantattu zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da nuh kama hadisin shafa'a wanda muka yi ishara a baya da nuh aka kira shi an ga kana karatu wurin malaman tafsiri sai ka ji suna cewa wai sunan shi abdul gaffar to nuh fa sai su ce wai lakabin shi ne to ai na aka samu haka sannan azar Allah madaukakin sarki yace wa iz qala ibrahim li abihi azara annabi ibrahim yace wa baban shi azar sai ka san ce azar ba baban ibrahim bane baban shi qur'ani fa yace baban shi ne kai kuma kana cewa ba baban shi bane saboda haka jama'a wannan littafi da kuka gani littafi ne duk abin da ka gani a ciki shine daidai bayan shi babu wani abin da yake daidai idan har akwai ƙarin bayani dangane da wannan abin a inda ka ganshi to zai sake bayyana a wani wurin kuma a ƙara bayanin kamar kissan nan ta Adam kun ji ta anan idan ka tafi suratul a'raf zaka sake samun ta zaka ga kuma ta zo da wasu sababbi ko kuma ƙarin bayanai to irin nan ya halatta a babi na fassara alqur'ani ka dibo wadancan ayoyi kamar yadda ka ga mun yi ishara a baya sai ka hada sai ka fassara wannan shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani in ba haka ba fa sai ka dibo wasu hadisi waɗanda suka yi munasaba akan wannan sai ka dibo sai ka karanta su sai ka fassara sai ka tsaya a nan wannan ita ce gwanintar kuma wannan ita ce iya tafsirin amma iya tafsiri ka je zarfadi kai ta fadin abubuwan da baka ji ba baka gani ba kissa annabi ibrahim da yake cewa rabbi arini kayfa tuhyil mauta Allah madaukakin sarki nuna min ya kake rayar da matattu sai Allah yake fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik dauki tsuntsaye guda hudu in kaje kana karanta tafsirai irin su jallalai da makamantan su sai kaje an ce shin ko wace da gauraka da hankaka da balbela wai ya fadi wannan babu wannan a cikin alqur'ani babu wannan a cikin hadisi tsaya abin da yazo cikin alqur'ani da hadisi shine alkhair ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai malam yake cewa wa kad kila kanat shajaratul burr wa kila kanat shajaratu al'inab wa kila kanat shajaratu tin haka wannan wakila din malam ya kawo ne diddan ya nuna maka rashin asalin su wai suka ce ainihin wato bishiya ce ta aburo wato ainihin wato abin nan nau'i ne na hatsi wasu kuma suka ce inabi wai suka ce baure ne tin kenan وجائزٌ أن تكون واحدة منها تأييوا ديدا cikin wadannan ne wadhalika ilmun ako wadhalika ilmun idha ulima lam yanfa al-alim bihi ilmuhu wa in jahilahu jahilun lam yadurruhu jahluhu bihi wallahu alam malam yace ko da kai malami ne in ka san wannan bishiyar da aka cewa adamu ya ci in ka san cewa bishiya iri kaza ce a matsayin ka na malami ne za ta kare ka da shi babu da ta kare sa idan a matsayin ka na kai ba malami bane jahili ne in baka san wannan ainihin wato bishiyar ba me zai rage ka da shi to kuma idan kai malami ne baka san wannan bishiyar ba me zai rage ilimin ka idan kuma kai ba malami bane ka san sunan wannan bishiyar a hakikani muke magana ko da ta zo a qur'ani da hadisi menene zai ainihin kara maka dangane da ilimin ka misalin wannan shine yanzu hanjin da ke cikin ka mita nawa ne sanin tsawon hanjin ka mita nawa ne ko inci nawa ne zai taimake ka wajen ka kara yawan abincin da kake ci ko ka rage saboda haka akwai wasu abubuwa na ilimi wanda yake suna daga cikin fadlul ilm, ko da ka san su ba su da wani amfani, ta abin da za su amfana maka. Yanzu misali, da a ce za ka san randa za ka mutu, wannan zai amfane ka ko bai amfane ka ba? Zai amfane ka, domin za ka tukuru da ibada, saboda ka san me yi rana a ce ni ko makamantan haka. Kaga ashe wannan ilimin zai zama yana da amfani, haka ne? Ba ma kamar yadda nace yanzu, dan girman Allah, in a ce yau ka je wurin likita ka ce likita abin da nake so, ka ainihin tsaga ciki na, ka sa tape ko rula ka gwada tsawon hanji na inci nawa ne, tambayar farko da likita zai fara maka in ya dauke ka a mai hankali tukuna, idan har ka san tsawon hanjin ka inci nawa ne, me zai kare ka da shi? Idan ku su ma sai dauka anya lafiya kake kuwa, sai ya fara nemo bangaren psychiatrist, bangaren likitocin mahaukata, a ce wannan ya samu tabuwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa kadhalika rajahal al-Imam Ar-Razi fi tafsirihi wa ghayruhu wa huwa as-sawab. Wannan magana ita ce daidai, al-Imam Ar-Razi ma ita ce ainihin, wato ya tabbata yasihu an yakuna ad-damir fi qawlihi anha a'idan ila al-janna fa yakunu ma'ana al-kalam kama qara'a 'Asim fa azalahuma. Menene ma'anar fa'azallahuma ash-shaytanu anha? Wasu malamai suka ce sai shaytan ya karkatar da su daga ita aljanna din. Wannan sai daidai da kira'ar wani malami mai suna Asim kenan, shine mai fa'azallahuma a cikin tashi ainihin, wato kira'a din fa'azallahuma ash-shaytanu, sai shaytan ya busar da su daga aljanna. Ai fanahahuma, sai shaytan ainihin wato fanahahuma, fanahahuma da ha, sai shaytan ya ainihin nesanta su daga aljanna din. Wa yasihu an yakuna a'idan ala aqrabil madhkurin wa huwa ash-shajara, kuma zai iya yiwa wannan ya zama wakilin sunan na koma zuwa ga ainihin wato abubuwan biyu da aka ambata mafi kusa, wa huwa ash-shajara shine bishiya. Fa yakunu ma'ana al-kalam kama qala al-Hasan wa Qatada fa azallahuma ay min qabl az-zalal fa ala hadha ku, haka ne? Min qabili yace anaku, min qabili zalal fa ala hadha yakunu taqdiru al-kalam fa azallahuma ash-shaytanu anha ay bi sababiha, wato sai shaytan ya karkatar da su saboda sababin wannan bishiya da aka ce kasu ce. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, sai shaytan ya fitar da su daga rufin asirin da suke ciki, ko daga aljannar da suke ciki, ay min al-libas wal manzil ar-rahab, daga wadannan tufafi na aljanna da kuma yalwataccen gida, war rizq al-hani, da kuma arziki wanda suke ci cikin kwanciyar hankali, war raha, da kuma hutun da suke ciki. Daga nan zaka gane cewa duk wani abu da shaytan ke kawatar da kai yana so ne ya kai ka ga ƙarshe, inda zaka bi ka wahala, da inda zaka bi ka galabaita, da inda kuma zaka wahala. Sai dai a zahiri zai fara nuna maka falalar bin wannan abin da yake nuna maka. Wa qawlu ta'ala, maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce, wa kunna hadithu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarr, sai ce qararun wa arzaqun wa ajalun, wato duniya ita ce wurin samun tabbatar ku, nan ne wurin arzikin ku, sannan kuma nan ne ajalin ku zai kare. Wa mata'un ilahin ay ila waqtin mu'aqqat wa miqdarin mu'ayyan thumma taqumu as-sa'a, zaman duniya baki daya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ƙarshen da duniyar za ta tashi, a wurin Allah madaukakin sarki dan lokaci ne kadan, kamar yadda yake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa nafsin wahida, da halittar ku da ta da ku da mutkashe ku da komai a wurin Allah gaba daya a matsayin ku na halittu kamar rai guda daya ne a wurin Allah madaukakin sarki. To tun daga zamanin da Allah ya halicci Adamu har zuwa sabda duniya za ta tashi, a wurin Allah madaukakin sarki kun ji yadda yake kiran abin, wa mata'un ilahin, dan jin dadi ne zuwa dan wani lokaci, ba wani lokaci ne mai tsawo a wurin Allah madaukakin sarki ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka, shi ne sai malam yake cewa fa in qila fa idza kanat jannatu adam allati ukhrija minha fi sama kama yaqulu al-jumhur min al-ulama fa kayfa tamakkana iblis min dukhul al-janna. Ai kun ga magana mun tabbatar da cewa a dazu aljannar da Adam ya zauna akai wadda aka fitar da shi ita ce aljannar da take sama, kuma ita ce aljannar da muke sa rai muke gwagwarmayar Allah madaukakin sarki ya mai da mu cikin ta dan rahamar shi. Kaje ka karanta littafin Miftahus Sa'ada na ainihin wato al-Imam Ibn al-Qayyim sai da ya tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske. To in ya kasance wannan aljannar ita ce wannan da ainihin wato Allah ya zaunar da Adam ita ce wadda take sama, ta yaya aka yi kuma shaitan ya samu damar shigarta? Wa qad turida min hunalika fardan qadariyan, gashi kuma an koro ko an fitar da ainihin wato shi shaitan korowa ta kaddara. Wal qadari la yukhalifu wa la yumana, gashi kuma abinda aka kaddara ba a iya saba shi kuma ba a iya hana wannan. Ma'ana dama Allah ya kaddara Adamu da zaman aljanna, to ya akai kuma kaddarar ta sauya? Ko kun fahimta? Aka taso shi daga cikinta kuma aka dawo da shi, ya akai dama an kaddare shi ko kuwa yaya al'amarin yake? Malam yace wa ajabal jumhur bi ajuba ahadihima annahu mun'a min dukhul aljanna mukarraman fa amma ala wajhi as-sariqa wal ihana fala yamtani. Ita aljanna in ka tambaya wato tambaye ne da dama na hadin su a wuri daya, ya akai Adam ya samu dama, ya akai Iblis ya samu dama shiga? A farko wato ba a yi mishi izinin shigarta ba, a bisa shiga ta girmamawa da izini, dan haka bai samu shigarta ba kamar yadda Adam yake ciki. Amma a halin zai shiga ne wannan shiga na ta'addanci, to wannan kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa ba zai shiga ba. Amma shiga ta mutunci Allah bai kaddara mishi ba, amma shiga da nufin zai je barna wannan Allah bai kaddara ya hana shi ba, dan haka ya samu ainihin wato ikon ya shiga. Walihada qala ba'dhum kama fi tawra annahu dakhala fi fam al-hayya ila al-janna, wasu ma kamar yadda yazo a cikin Old Testament wanda wannan magana ba lallai ne ta zanta inganta ba, wasu suka ce ai wata mucijiya ce wadda ita take cikin aljanna din, amma tana fitowa da ta fito shi ne sai ainihin ya shiga cikin bakinta, shikenan da ta shiga sai ta amayar da shi. Wannan karatun haka yazo a cikin ainihin littafin Kiristoci da Yahudawa, amma wannan ba lallai ya zama asali daidai ba ne, domin littafin nasu akwai tahrifi a ciki. Wa qad qala ba'dhum yahtamilu annahu waswasa lahumā wa huwa kharij bab al-jannah, wasu kuma cewa suka yi tayyu yana wajen a kofa, waswasi ne wurin ainihin wato shigo musu da shi. Wa qala ba'dhum yahtamilu annahu waswasa lahumā wa huwa fil ardi wa huma fis samā, wasu kuma suka ce tayyu yana nan kasa ne ma ba a can sama din ba, waswasin shi ne ya je musu tun daga nan kasa har zuwa sama a cikin aljanna. Amma ingantacciyar magana ita ce Iblis ya samu shiga ne ta hanyar karya dokar Allah, kuma Allah a cikin kaddarar shi bai kaddara wa Iblis zai shiga aljanna cikin mutunci ba, amma kuma bai kaddara wa Iblis cewa ba zai shiga ta hanyar ya karya doka ya shiga ba. Ina fata an gane. Dan haka shigar da yayi ba shiga ce wadda take ta ya halatta gare shi ba, kamar yadda barawo yake karya kofa shi gida haka ya shiga. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To aya ta gaba da Allah madaukakin sarki yake cewa fatanaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim, wadannan kalmomi da Allah madaukakin sarki ya koya wa annabi Adam, wadannan kalmomi ne su? Wasu malamai suka ce wadannan kalmomi sune wadannan da suka zo a cikin suratul A'raf, a inda Adamu da Hawwa Allah yake bada labarin suna cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, suka ce ya ubangiji mun zalunci kayunan mu, idan baka gafarta mana kai mana rahama ba to lalle zamu zama daga cikin wadanda ainihin suka yi asara. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wadannan ayoyi jama'a abinda suke tabbatar mana shine yayin da ya zama Adam ya samu kaiwa ga sabawa dokar Allah a cikin aljanna, amma kuma Allah madaukakin sarki ya koya mishi kalmomi na zikiri na tuba ya tuba, wannan yake nuna mana ja'izi ne wato mai yiwuwa ne mu ƴaƴan Adam a wannan duniya mai sabon Allah. To amma kuma hatta hanyar da zamu roki gafara Allah din tana buƙatar Allah madaukakin sarki ya koya mana, domin cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimati, Adamu ya koyi ko ya karbi ko ya kwaikwayi wasu kalmomi daga wurin Ubangiji. Da wannan yake nuna ashe hanya mafi inganci wajen tuba ga Allah shine ka binciki wace hanya ce Allah ya nuna ake tuba din. Kaje ka samu kalmomi na tuba na istighfar waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna. A ƙarƙashin wannan Al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito hadisi dangane da salatul tauba ta inganta. Idan kai wani sabon Allah wanda kai da kanka ka san wannan sabon Allah ne baka da tantama akai, akwai sallar raka'a biyu wadda zaka yi ta dalilin tuba ga Allah madaukakin sarki. Sai karshe ka daga hannu kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kana mai tuba ga Allah kai tsaye daga ainihin wannan zunubi da kai. To haka kalmomi na istighfari da kalmomi na duk wasu kalmomi da ake tawassuli ake neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki, abin da yake daidai shine ka koma ka ga menene Allah ya saukar wa da annabin shi a cikin littafin shi. Tunda ka ga dai gashi Adam kamar yadda wani wuri yake fadi, fa sa Adam rabbahu ha fagawa, Adam ya saba wa Ubangijin shi ya zama ya kauce daga dokar Allah. Anan da ya tashi tuba ka ga sai da Allah ya koya mishi kalmomin istighfari. Ashe duk wata kalma da za ka yi ta istighfari ta zo daga wurin malam wane ko shehi wane ko sayyidi wane, abin da yake daidai shine ka karbi wadda ta zo daga wurin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan aya ta gaba da Allah yake cewa kun nahbutu minha jami'a, sai ku sauka daga ita ainihin wato aljanna din baki ɗayan ku. Anan umarni ne nasu gaba daya da yake ihbutu, imma ya zama Adam da Hawwa da zuriyarsu waɗanda za su haifa nan gaba, imma ya zama wannan ishara ce zuwa ga Adam da Hawwa da shi Iblis din gaba daya, shikenan an sauke su daga wannan ainihin wato aljanna. Mana yace yaqulu ta'ala mukhbiran amma anzara bihi Adam wa zawjatahu wa Iblis hina ahbatahum min aljanna wal murad adh-dhurriyya annahu sayunzil al-kutub wa yab'athul anbiya wal rusul faman tabi'a hudaya. Allah yake cewa ainihin wato su zurriyar annabi Adam, Allah zai ci gaba da aiko da manzanni, zai ci gaba da saukar da littafai, wanda duk ya bi shari'ar Allah madaukakin sarki. Man aqbala ala ma anzaltu bihi min al-kutub wa arsaltu bihi ar-rusul, wanda duk ya karbi ainihin wato littafan da nazo da su, yayi imani da manzannin da na aiko, fala khawfun alaihim, waɗannan irin mutanen babu wani tsoro gare su. Ai shi ma yastaqbilunahu min amril akhira, a ranar lahira ba ka da tsoro, matuƙar ka bi littafin Allah ka rungumi abin da manzannin Allah suka zo da shi, to ranar lahira za ta zo maka cikin kwanciyar hankali. Ta tanazzala alaihim almalaika alla khawfun alaihim wala hum ko kuma wala antum tahzanuna, ina fata an gane, wala hum yahzanuna, sannan ba za su shiga cikin bacin rai ba. Ai alama fatahum min umurid dunya, daga cikin al'amuran duniya da suka ainihin kubuce musu. Ka san akwai mutumin da zai auri mata kyawawa ya gina kyakkyawan gida, ranar mutuwa sai ka je yana kuka, kukan da yake shine takaicin waɗannan irin mata da zai bari, da irin waɗannan gidaje, da irin waɗannan motoci, da kuma takaicin ya san cewa ranar lahira ko kuma a can lahira bai tattalawa kanshi irin su ba. Amma in dai ka yi imani da cewa matan da ke aljanna sun fi waɗanda suke nan duniya, gidan aljanna ya fi gidan duniya, ita kanta aljanna ta fi wannan rayuwar duniya, menene zai saka bakin ciki? Menene zai saka takaici? Don haka hakikanin al'amari a dazu, kamar yadda nake cewa magana kiyayyar mutuwa, jama'a, kin mutuwa alama ce ta rashin gaskiya. Kaga mutum yana da tsoron mutuwa, yana da bakar kiyayya ta mutuwa, to alama ce ta rashin gaskiya. Wannan mawaki ya sarraha karara, ina faɗin cewa gaskiyar su kaɗan ce, ma'ana duk wanda ya gaskiyar shi ta zama ƴar kaɗan ce, to zai ji ainihin tsoron zuwa lahira. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a kun ji wannan, sai ce kama qala fi surati taha, kama yadda a surati taha Allah yake cewa qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, wanda duk ya bi shari'ar Allah ba zai bata ba kuma siya ba za ta same shi ba. Bata a nan duniya shi ne kaucewa addinin annabawa, siya kuma a lahira ita ce mutum ya ainihin koma gidan wuta. Qala ibnu Abbas, ibnu Abbas ya ce ma'anar ta fala yadullu fid dunya ba zai bata a duniya ba wala yashqa fil akhirah sannan kuma ba zai ainihin wato siyatu a ranar lahira ba wa qawluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayoyin da aka karanta inda yake cewa hum fiha khaliduna ay mukhalladuna fiha wadanda duk suka shiga cikin aljanna za su dawwama a cikin ta wujin rahama ta Allah madaukakin sarki wuta idan aka shige ta matakin farko ba duk wadanda suka shiga wuta ne za su dawwama ba kafirai za su dawwama munafikai za su dawwama mushrikai za su dawwama amma musulmi wadanda wani zunubi ya kai su gidan wuta Allah bai nufe su da gafarar wannan zunubi ba kafin a shigar da su idan aka gama kona su dangane da wannan zunubi sai Allah madaukakin sarki sai sa a kwashe su sai a dawo da su aljanna dan haka aljanna zaka ji ana tabbatar da cewa in sun shiga ciki za su dawwama amma wuta ba duka ne wanda ya shiga zai dawwama a cikin ta ba amma daga cikin mu'mine waɗanda Allah ya gargade su da dawwama a cikin wuta shine mu'mini ko musulmin da ya kashe mu'mini ko kashe musulmi Allah madaukakin sarki anan ya tabbatar da dawwama ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها تو خالدا فيها دين مسلم على من سن دوكي تا ظاهري suka ce abata haka khalidan fiha wanda din yake san kai ya kashe mumini idan ya shiga wuta zai dawwama dawwama ta dindindin saboda hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yayi ya roki Allah ya shiga ya fita ya tashi ya fada akan Allah ya bashi ceton wanda ya kashe mumini da gangan Allah yace fofofo Allah ba zai bada ceto a dan ko ga saboda nuna mumin wannan aikin domin ran mumini ne kadai Allah madaukakin sarki ya daidaita shi da Ka'aba har kuma ya nuna muhimmancin shi a wurin Allah ya fi ainihin muhimmancin Ka'aba a inda yake cewa kisa ko kuma gushewar ran mumini guda daya a wurin Allah ya fi tsanani fiye da gushewar Ka'aba ka duba Ka'aba mutane miliyan nawa ne duk shekara ko duk wata ko duk mako suke bauta Allah a wurin amma a ce Ka'aba an rusa ta an shafe wurin ya zama babu sauran Ka'aba ya fi sauki a wurin Allah fiye da kawar da mumini daya daga bayan kasa ba tare da umarnin Allah ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye aljanna dai gashi yake cewa hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin aljanna din la mahida lahum anha wala mahisa babu abin da zai fitar da su daga cikin aljanna din duk wanda ya shiga aljanna to hankalin shi ya kwanta ba fita ba mutuwa ba tsufa babu kuma demotion a cikin aljanna sai dai promotion ku kiyaye a aljanna ba a cewa to a dawo da kai kasa sai dai in an tafi sai a ce a sake daukaka darajar shi ya ƙara yin sama alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum kun bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wala wama alatna min amalihim min shay'in idan kana aljanna ta bakwai misali danka yana aljanna ta tara in aka tafi aka tafi aka tafi sai Allah ya dauke ka daga sama kasa sai sama da kai wurin danka ko wurin mahaifinka amma kai da kake sama ba za a ce kai wani laifi ko ka samar da wani sabon Allah dan babu sabon Allah a cikin aljanna wanda zai sa a ce ai demoting dinka a dawo da kai baya amma akwai promotion a cikin aljanna dan haka akwai promotion a cikin aljanna babu demotion sannan a cikin aljanna in an shiga ba a fitarwa amma a wuta akwai wanda za a fitar da shi daga wuta din a dawo da shi aljanna wannan rahama ce to akwai kuma wanda za a fitar da shi daga wuta din akai shi wata ma'aikata ita kuma ta wata azabar daban sannan sai a sake dawo da shi ainihin cikin wuta din to don haka jama'a aljanna albushir ce kullum sai kaji Allah madaukakin sarki yana cewa lahum fiha ma yasha'una ko lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid abinda suke so shi za su samu aljanna mu kuma za mu kara musu sannan ga dawwama to bayan nan sai malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amma ahlun nar alladhina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyauna fiha wala yahyaun yace su dai ɗan wuta an suka shiga cikin wuta ba za su ainihin mutu a cikin ta ba kuma ba za su yi rayuwa a cikin ta ba to wani irin al'amari kenan babu mutuwa kuma babu rayuwa wace irin rayuwa ake nufi babu rayuwa mai dadi babu rayuwa ta kwanciyar hankali domin daga rayuwa sai mutuwa to mu za su shiga cikin wata tsakatsakin rayuwa ne wadda take mai wahala na'am walaikum salam bari mu karasa hadisin sai ya ce walakin aqwamun asabatuhum an-nar bi khatayahum فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ yace sai dai akwai wasu mutane waɗanda su kuma wutar wato ta kai gare su wato sun shiga cikin wuta saboda zunubinsu sai ainihin wato wutar ta kashe su idan ta kashe su har sai sun waye gari sun zama garwashi sannan kuma sai ai izinin cewa a cece su wannan hadisi ne sahihi yana nan cikin sahih muslim namba ta 185 wato ƴan wuta waɗanda za su dawama a wuta ba sa mutuwa ba sa rayuwa amma akwai ƴan wuta waɗanda su kuma ba dawama aka kai su su yi ba su in azaba ta yi musu yawa saboda zunuban su sai ainihin su mutu sai su waye gari sai su zama garwashi sai a ainihin izinin ceton su sai a dawo da su sai a raya su ainihin a cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya taimaka. Waɗannan ayoyin su ne dama a karatuttukan da kuka ji na baya aka karanta su insha Allahu ta'ala muka fassara su muka ce za mu ƙara bayani insha Allah. A nan ne inda ba mu tsaya sai an zo karatu na gaba din da ikon Allah za a ci gaba da tafsirin ainihin wato aya ta 40 har zuwa kuma abin da zai biyo baya insha Allah. Na malam ka ce mai. Sai. Na Na'am. 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 Wanda Na'am. Ta ai bai ga shi ga wutar ba. Wannan a duniya yayi kisan kan sai ya tuba. Abinda ake magana wanda yake kisan kai. Eh? Ya tafi ya shiga ainihin wuta shin akwai yiwuwar za a fitar da shi da ceto ko akwai yiwuwar zai fita ko kuwa zai dawama shi ne ake magana idan kuka je kuka saurari kasfat din da ne wanda na sa mishi taken waye kashe malam Ja'far na tattauna wannan mas'alar ina jin da yawa wato gaskiyar lamari ahlus sunna baki ɗayan su sun kudurta cewa babu wani zunubi da zaka mutu wanda Allah ba zai gafarta maka ba amma abinda ahlus sunna suka tabbata akai shine me waɗannan ayoyi na cikin ainihin suratul nisa ko nisa ne ko sa ayoyin nan suna gargadi ne dangane da kisan kai sai aka ce domin an samu malaman salaf kamar su Abdullahi dan Abbas wani ya zo ya tambaye shi yace ala gafarta malam idan ne kisan kai ina tuba Allah zai yafe mini sai yace ina ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba shikenan sai tashi ya tafi sai almajirai suka ce wa ibnu abbas ana gafarta malam a da ka nuna mana cewa babu wani zunubi da mutum zai yi tuba Allah bai yafe mai ba sai ce haka abin yake sai suka ce to ya kuma kace wannan in yayi kisan kan ya tuba Allah ba zai yafe mai ba sai ce ku bi bayan shi ku gani da suka bi bayan shi suka je suka yi ta bincike sai suka gane yayi shin zai je kisan kan ne sai ya zo ya dauki fatawa idan akwai gafara ya je yayi idan babu gafara to shikenan sai fasa shi yasa ake son ka zama haziki a wajen fatawa akwai abubuwan da in kana fatawa sai ka lura da kyau wani yana yin fatawa ne don hila yana son ya samu wani dalili ne da zai makalu da shi ya je yayi wani sabon Allah don ya san cewa in yayi akwai tuba ku karanta ƴan uwan annabi Yusuf a cikin suratul Yusuf me suka ce su je su ainihin batar da Yusuf ko su kashe shi sai ce wata kunu sai suka ce wata kunu min ba'dihi qauman salihi da daga baya sai ku zama mutanen kirki mafi yawancin mutane da suke zina in ba duka ba in dai musulmi ne ko shan giya ko tsafi ko wani abu suna yi ne da masaniyar cewa in sun yi za su tuba, kuma in sun tuba Allah zai yafe musu. Ko kun san cewa wannan sahaya da aka samu, wannan wayewar kai ta addini, tana da alherai masu ɗimbin yawa, amma ta wani ɓangaren kuma akwai sharrori da suka biyo baya saboda kuskura fahimta. Idan kana sauraron wani malami da ake ce mishi Malam Muhammadu Maiduguri, wanda ya rinka yin wasu wa'azozi a cikin kasusuwa jan shekara 40 da suka wuce, kasusuwan suna nan har yanzu ana sayar da su daga wurin masu sayar da kasu. Kaga yana wa'azi ne, wa'azi da yake nuna duk zunubin da kai, babu gafara, babu sassauci, ba yadda Allah zai yafe maka ba. Ce in kai zina ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba, ko kai wankan janaba bai yi ba, ko kai kaza bai ba, ko kai kaza bai ba. Waɗannan irin wa'azojin a waɗancan lokutan sun tsaida mutane daga sabawa Allah. Lokacin da aka zo ana nuna cewa duk zunubin da kai in ka tuba Allah zai yafe maka, a nan ana faɗin gaskiyar fatawa ne. Sai kuma wasu suka yi violating wannan fatawar, sai suka fahimci cewa ab wato in nayi dai akwai gafara, eh ma damar dai Allah zai gafarta min shikenan kawai. Wani da daɗewa kusan shekara 20 ya taɓa zuwa yana jayayya da ni wani lokaci akan shi aitin da an ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, to daga dalilin da za a ce wai cin hanci da fashi da makami da menene da menene da ake Allah ba zai gafarta ba, wai jami'an din da Allah ya ce da zunubin da kaiwa Allah kai tsaye kamar shirka, da zunubin da kaiwa Allah kuma kaiwa wani bawan Allah kamar ka kashe wani ko ka ci dukiyar wani ko kai fata ko kai wani laifi ga wani. Tunda dai Allah ya ce yaghfiru dhunuba jami'an, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah na gafarar zunubai gaba daya, to shi yana ganin babu wani dalili da za a ce akwai wani zunubi wanda Allah ba zai gafarta ba. A'a, ita ayar tana nuna maka ikon Allah ne akan Allah yana iya yafe kowane zunubi gaba daya, amma kuma ga wasu ayoyi kuma Allah yana cewa ba zai gafarta kaza ba, amma a babin iyawa fa zai iya, amma kuma sai ce ba zai ba. Kamar misali kai ne, wallahi masalul a'la, kamar kai ne misali, sai a ce wane e kaga kai wa wane ta'adi sai ka biya shi naira 10, sai ka ce ba za ka biya ba, sai a ce baka da hali ne, sai ka ciro kuɗi ka ce kun gani ina da su amma ba zan biya ba ne. Yanzu cewar ba za ka biya ba dalili ne akan baka da hali? To abinda yake so a nuna maka a cikin ikon Allah da iyawar Allah, Allah yana da iko akan komai. Misali yanzu idan Allah ya ɗibi halittu gaba ɗaya zuba su a aljanna, za ka ce wannan abin ba daidai ba ne? Allah yana da iko ya komai. Allah ya kyauta in kuma ya ɗibi halittu gaba ɗaya zuba su a wuta, za ka ce haka ba za ta yi ba? Za ta iya yiwuwa, zai iya yin haka, amma a cikin ƙaddarar shi kuma sai ya ƙaddari ɗan wuta da ɗan aljanna. Saboda haka wato kullum in aka zo wannan gabar, sai an tsaya an yi wa mutane kyakkyawan bayani cewa dukkan zunubi Allah yana da iko ya gafarta shi, amma kai kuma kar ka ɗauki wannan a matsayin dalilin da zai share maka fagen ka je kai ta saban Allah. Kamar yadda duk inda kwata ta ƙallu a jikinka kana da ikon da za ka sa omo da za ka wanke, amma wannan dalili ne akan to duk inda ka ga kwata sai kai tsalle ka faɗa tunda kana da kuɗin omo. Saboda haka jama'a ku kiyaye, wallahi dole ne a waɗannan zamunan ahlus sunna su fi kowa, ko musulmi su fi kowa tsoron sabawa Allah. Saboda ku dubi azumin nan da ya wuce jama'a, kusan a cikin awa 24 ba a awa 10, babu awa 10 a gidajen rediyo, kai babu awa 1 in ka tattara duk gidajen rediyo da kake kama wanda za ka ce ba a tafsiri. Ina a gama tafsiri a wannan tashar ko ma wata tashar, za ka ji lokacin za a fara. A cikin awa 24 din nan, ɗan awannin da kawai ake rufe gidajen rediyoyin, waɗannan abubuwan fa na daga cikin hanyoyin yanke uzuri. Idan ba sai ka ɗauki Qur'ani ka je sallatu an goko an yi tafsiri, yanzu al'amarin ana nuna maka cewa gashi nan yana binka har ɗakinka. Idan ba sai a rediyo yanzu a handset ɗinka, ko ina sai ka ga kana jin bayani. To don haka wallahi mutanen su yi taka tsantsan wajen saba ma Allah maɗaukakin sarki, domin yanzu saƙon yana isa fiye da yadda yake isa a da. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Na'am.
Na'am. Na'am. Ai janna na. A cikin aljanna ne da aka halicce shi, aka dawo daga baya aka halicce lokacin da aka kori Iblis daga aljanna saboda wannan tadi, shine a lokacin Allah yake cewa to kun san aljanna, yanzu babu sauran matsala. Na fata an gane, wato in da kuna tunanin akwai Iblis yana kai da komowa, wato yanzu an kore shi, amma kuma sai da ainihin Iblis din ya sake dawo musu yanzu da nishin guru. A dazu an kore shi ne ko a jiya ko a shekaran jiya ko gurgudan abin da Allah ya sani na tafarar lokacin, an kore shi ne saboda ya ki sujuda. Na fata an gane. To bayan da aka kore shi yake cewa to ku zauna aljanna, wani makiyinku ne amma ku yi a hankali. Allah ya kyauta. To jama'a za mu saurara anan insha Allahu ta'ala, kamar yadda aka ji mun yi sanarwar nan, muna ƙara sanarwa jama'a. In Allah ya so, ranar Asabar mai zuwa da ranar Lahadi mai zuwa tafsir din nan za mu ci gaba da su insha Allah. Amma ranar Asabar ta sama ita ce za ta zama ainihin ranar da za mu kaddamar da karatun su karfe 9 na safe. Allah, waɗanda suka kawo mana sunayen ƴaƴansu na JS ko SS za su iya tsayawa yanzu a kwatakar duka muke so za mu ba su. Sannan ba za mu yi karatun Bukhari ba yau a cikin mada insha Allah, ko da ba a yi ruwa ba. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.